Sashen Hausa na muryar Amurka ne yake magana kan mitoci 1621 da kuma 25. Ana iya kuma samu mu a kodayaushe a duniyar gizo a voahausa.com ko sashen hausa.com. Masu sauraro, Yusuf Abdullahi ne yake muku sallama cikin shirin namu na musamman wanda yau zai zo muku daga nan ofishin muryar Amurka dake birnin Yamai. Shirin wanda cikin sa za a ji cewa babban komandan rundunar dakarun kawancen kasashen yankin tafkin Chadi, Major General Abdul Khalifa Ibrahim, ya gana da babban hafsa hafsoshin rundunar tsaro ta kasar Chadi, Lieutenant General Abubakar Abdul Karim Daud. Za mu ji muhimmancin wannan ziyara a fannin tsaro. Sannan kuma za a ji cewa an samu bullar cutar kwalara a jihar Taraba dake arewa maso gabacin Najeriya, wacce tuni ta halaka mutane sama da 20. Akwai shirin 'yan ƙasa da hukuma da kuma sharhin jaridun Nijar. To amma fa sai bayan an saurari labarun duniya.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Baba Yakubu Makeri. A jiya Litinin an sako kusan ɗalibai 70 da aka yi garkuwa da su a arewacin Najeriya makonni biyu da suka shuɗe a cewar hukumomi. Gwamnan jihar Zamfara Bello Mutawalle ya ce jami'an tsaro ne suka kubutar da ɗaliban na makarantar sakandare ta gwamnati. Ya ce babu wani kuɗin fansa da aka biya. A ranar 1 ga watan Satumba ne 'yan bindiga masu yawan gaske suka yi garkuwa da su a wani yunkurin ci gaba da irin kai waɗannan hare-haren a Zamfara, lamarin da ya kai gwamnatin jihar ga rufe makarantu. Asusun yara na Majalisar Ɗinkin Duniya UNICEF ya ce an kai irin wannan harin sau 10 a Najeriya a cikin shekara guda, lamarin da ya sanadiyyar garkuwa da ɗalibai 1,436 da mutuwar wasu 16. Sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya bada bahasi a gaban Majalisar Dokoki a jiya Litinin, inda ya yi tsayin daka wurin kare shawarar janye sojojin kasar daga Afghanistan da ya kawo ƙarshen yakin shekaru 20, yaki mafi daɗewa a tarihin Amurka. Da shugaban Amurka Joe Biden ya ƙara lokacin yakin, to da za a buƙaci aika harƙarin sojojin Amurka zuwa Afghanistan domin kare kanmu da kuma hana Taliban ƙwace ragama. Ga kashe-kashe, Canada ba za a iya shawo kan rashin fahimta da kuma makalewa a cikin Afghanistan ana gwabza yaki ba, Blinken yana faɗa wa kwamitin harkokin ƙasashen waje na Majalisar Dokoki. Taliban ta kwace ikon kasar ne a tsakiyar watan Agusta, yayin da shugaba Ashraf Ghani ya arce zuwa haɗajiyar daular Larabawa inda yake gudun hijira. Amurka ta kwashe mutane 124,000 wanda galibin su 'yan Afghanistan ne, da kimanin Amurkawa 5,500 daga filin saukan jiragen sama a birnin Kabul a ƙarshen watan Agusta, inda aka bar ragowar Amurkawa 100. A hali da ake ciki kuma a jiya Litinin, kasashen duniya sun yi alkawarin samar da kayayyakin jin kai na sama da dala biliyan 1 da miliyan 200 da kuma taimakon ayyukan ci gaba a Afghanistan, yayin da kasar take fuskantar tsauraran matsalolin jin kai da kalubalolin tattalin arziki. An samu fahimta ta bai daya wurin ba da taimako da kuma gano cewa wannan wani lokaci ne da ya kamata kasashen duniya su samar da kayayyakin taimako ga mutanen Afghanistan a wannan lokacin da suke fama da dimbin matsaloli, inji babban sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres yana faɗa a wani taron manema labarai. Majalisar Ɗinkin Duniya da yana ci gaba da kasancewa a kasar Afghanistan tare da wasu kungiyoyin kasa da kasa masu aikin jin kai. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Shugaban Amurka Joe Biden ya yi nuni da wutar daji da take ci take cinyewa a yammacin kasar domin kare shirinsa na kashe dala triliyan 3.5, inda ya kira wutar da ke ci tsawon shekara guda da sakamakon sauyin yanayi da ke tasiri a kan kasar da ba za a kuma zuba ido ana kallo ba. A jiya Litinin ne Biden ya yi waɗannan kalaman a Boise a jihar Idaho, yayin da ya kai ziyara a cibiyar aikin kwana-kwana ta ƙasa wadda ke aiwatar da shirye-shiryen gwamnati na yaƙi da wutar daji. Ya ce miliyoyin eka na filaye ne suka kone kurmus a jihohi da dama na yammacin ƙasar. Wani kamfanin sanya ido a kan yanar gizo na ƙasar Isra'ila ya ƙirƙiri wata hanyar kutse a cikin wayoyin hannu na Apple da wata fasahar da ba a taɓa gani irinta ba, da aka fara amfani da ita tun cikin watan Fabrairu, a cewar Citizen Lab, wani kamfanin tsaron yanar gizo a jiya Litinin. Gano wannan batun na da matuƙar muhimmanci saboda irin lahani da za a iya yi ba tare da samun wata hulɗa da masu amfani da wayar ba, kana zai shafi duk wayoyi da sauran kayayyakin Apple banda sabbin da za a yi su daga jiya Litinin. Lahanin da kamfanin Isra'ila ya kirkira da ake kira NSO Group ya rinjaye fasahar tsaro da kamfanin Apple yake sakawa a wayoyinsa da sauran kayayyakinsa. sai dai hukumar tsaron yanar gizo ta Amurka bata yi wani tsokaci nan da nan ba kan wannan batun. A ƙarshe, kasar China da ake mata kallon muhimmiya a fannin cinikayya a duniya ta fi kowace ƙasa yawan tashoshin jiragen ruwa. Wasu muhimman jari da ta zuba ya sa ta samu ƙarin tashoshin jiragen ruwa guda 100 a sama da ƙasashe 60, kana Beijing tana kuma neman ƙari. A farkon wannan wata, an miƙa ayyukan tashar jirgin ruwa ta Haifa a Isra'ila, ɗaya daga cikin manyan tashoshin jiragen ruwa a yankin Mediterranean, ga kamfanin tashar jirgin ruwa na ƙasa da ƙasa mallakar gwamnatin China ya gudanar da ayyukan wurin tsawon shekaru 25. Gwamnatin China bata bayyanar da adadin tashoshin jiragen ruwanta a ƙasashen waje a hukumance ba, amma dai bayani da ke waje shine Beijing na da irin waɗannan tashoshin jiragen ruwan guda 100 a ƙasashe 63.
Madalla labarin duniya kenan aka saurara, yanzu kuma sai fagen rahotanni. Zamu kuma farawa ne da batun da ya shafi tsaro a yankin Tafkin Chadi, inda babban kwamandan rundunar dakarun kawancen kasashen yankin Tafkin Chadi, Major General Abdul Khalifa Ibrahim, ya gana da babban hafsoshin rundunar tsaro ta kasar Chadi, Lieutenant General Abakar Abdul Karim Daud, kan batun da ya shafi tsaro a yankin. Daga Abuja ga rahoton Hassan Maina kenan.
A ci gaba da ganawa da manyan hausoshin rundunonin tsaro a kasashen Tafkin Chadi, babban kwamandan dakarun rundunar kasashen Tafkin Chadin, Major General Abdul Khalifa Ibrahim, ya gana da babban hafsoshin dakarun tsaro na kasar Chadi, Lieutenant General Abakar Abdul Karim Daud. Kakakin rundunar ta kasashen Tafkin Chadi, Colonel Muhammad Dole, ya mun karin bayani.
Da farko dai shi Major General Abdul Khalifa Ibrahim ya fara aiki a ranar 6 ga watan 8 na wannan shekara, bayan ya kammala ziyarar aiki da kuma ganin ma'ido a dukkan shiyoyi 4 na sojojin rundunar tsaron Tafkin Chadi. Yaga ya kamata ya kai irin wannan ziyara ga wasu rundunoni da suke ciki tare wajen aiki da kuma yaki da ƴan ta'adda. Kasan yaki da ta'addanci yana buƙatar haɗin kai ta wajen haɗa ƙarfi da ƙarfe don tunkarar abokanin gaba. Wannan shi yasa yake ziyarar manyan hafsoshin sojoji na ƙasa da ƙasa domin neman goyon bayansu don inganta ayyukan rundunar haɗin kan Tafkin Chadi.
To, ko ina muhimmancin irin wannan ganawa da Jiyar AK Ibrahim ke yi a halin yanzu, har ila yau ga Colonel Muhammad Dole.
Muhimmancin irin wannan ziyara ita ce da sanin dai cewa yaƙi da ƴan ta'adda yana buƙatar haɗin kan duk waɗanda suke ciki don a yi aiki tare a samu nasara. Don haka shi yasa shi General Ibrahim yake ganawa da manyan hafsoshin sojoji na ƙasa da na kuma na sama domin a yi aiki tare. Hikima ita ce a san hanyoyin da za a bi wanda za a inganta ayyukan rundunonin da suke Najeriya da kuma na Tafkin Chadi, a yi aiki tare a samu nasara. Wannan shi an makasudin yin waɗannan ziyara da yake ya kai irinta a ƙasar Kamaru, ya kuma gana da manyan hafsoshin sojoji na ƙasar Chadi, ya kai kuma irin wannan ziyara a ƙasar Niger Difa, inda ma har ya gana da gwamnan Difa, aka nemi shawarori, aka zauna, aka tattauna a kan yadda za a tunkari abubuwa din.
Shehi ya kan sha na tsaro a yankin Tafkin Chadin, Dr. Yahuza Ahmad Getso, ya ce ba ko tantama irin wannan ganawa ka iya haifar da ɗa mai ido.
Wato, ita irin wannan ganawa hanya ce ta wato tuntuɓa don gani da abubuwa na yarjejeniya da aka yi, kuma da yin bita akan wato ainihin irin watakila kurakurai da kuma sauran samun bayanai na ƙarin bayanan sirri waɗanda aka tattara a tsakanin waccan ganawa zuwa wannan ganawa, da kuma wato irin abin nan da ake ce wato ƙarfafa gwiwa ga su dakaru, musamman kuma ga shi kwamanda ɗin, da kuma wato samun hanya na tuntuɓar juna na cikin gida na wato su ainihin kwamandojin guda biyu da shi babban kwamanda da kuma shi kwamandan ƙasa ɗin, wanda wannan zai ba su damar ƙara yin bita akan irin dabaru, sababbin dabaru da sababbin bayanai na irin yadda su masu aikata waɗannan laifuka suke aikatawa, domin su kuma su yi gini akan hanyar da za su yi wajen daƙile irin waɗannan matsalolin nan gaba.
Hassan Maina kaina muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
To daga batun da ya shafi tsaro sai kuma na cutar kwalara da ke ci gaba da halaka mutane a jihar Taraba da ke arewa maso gabacin Najeriya, inda kawo yanzu sama da mutane 20 ne suka kwanta damu sakamakon kamuwa da wannan cutar a garamar hukumar Gasol, sannan kimanin mutane 50 ne ke jinya yanzu haka. Daga jihar Taraba ga rahoton wakilin muryar Amurka Salisu Muhammad Garba.
A yayin da matsalar rashin tsaro ke ciwa al'ummar Najeriya tuwo a kwarya, sai gashi bullar cutar amai da gudawa na yi wa al'ummar kasar dauki daidai, wadda a jihar Taraba aka samu bullar cutar wadda ta janyo mutuwar al'umma sama da 20, mutane sama da 50 kuwa suna karban jinya. A karamar hukumar Gasol da ke jihar Taraba, agan ta sanya na tattauna da ɗaya daga cikin wanda ta kamu da wannan cutar amai da gudawa a karamar hukumar Gasol da ke jihar Taraba, wadda take da amincewar.
Sunana Aisha.
Aisha, wannan ciwon ya kama ki?
Yau kwana hudu kawai na tashi da safe, sai na fara na dan ina jin dan zazzabi, sai na fara amai daga nan kuma sai na fara zagawa.
Yanzu yaya kike ji?
Ina ji yanzu kana dan sauki sai dan bani wasu magunguna.
To kaman ku nawa aka kawo asibiti?
Zamu iya kai 20 da aka kawo.
To Allah ya sauka. Wani kira kike da shi yanzu ga mutane da kuma gwamnati?
Ina so da ma ƙara taimaka ma masu wannan ciwon din.
Shi ma na shi bangaren daraktan riko na hukumar kiwon lafiya matakin farko na karamar hukumar Gasol, Safiyanu Alhaji Ibrahim, wanda ya tabbatar min da aukuwan lamarin.
To goma sha shi da suka rasu. Mutane muka kwama su asibiti, muka kwantar su a gada a gadon asibiti nan har mutum 56. Wanda suka rasu ko mun samu mutum 16 wanda suka rasu.
To yanzu asibiti akwai wasu a kwance ko babu?
Yanzu muna da mutum 14 suna kwance suna karban jini.
To akwai wani agajin gaggawa da kuka samu daga gurin hukumomi bayan wanda kuku kai a matakin karamar hukuma?
A mataki daga department lawa mun kai agaji don muna da magura dama already wanda muke revolving muna kira basic assistant wanda ainihin state primary care department agent ta taimaka mana. Wannan shine fasayar da muka samu a madu da ka mutane sun galabaita. Na mun dai muna expecting national da kuma state government su taimaka mana domin still yanzu mun sake samu wani kula a ta wani ka wani kawo da suna gunduma. Yanzu a neighbor local government abin ya kullo kuma ba su dadi ne za su kawo asibiti na kuma mun samu a wannan kauye na garin Fiyau mutane biyar sun mutu.
A halin yanzu dai al'umma mazauna wannan yankin suna cikin gararri tare da zallumi domin kuwa cutar amai da gudawa na shirin jefa rayuwarsu cikin halin yaso. Yanzu a lokacin da nake hada wannan rahoton na yi kokari ta jin bakin kwamishinan lafiya na jihar Taraba wato Dr. Innocent Bakai, na jira shi a wayar tarho bai amsa ba, na ku aike masa sakon karta kwana shiru kake ji. Salisu Muhammad Garba, sashen Hausa na muryar Amurka daga Jalingo a Najeriya.
To madalla yanzu kuma sai jamhuriyar Nijar, inda a jiya 13 ga watan Satumba ne ɗaliban jami'o'in ƙasar suka koma fagen karatu bayan hutu na fiye da wata ɗaya. A dai farkon wannan wata ne kamata a ce ɗaliban sun koma karatu, amma gwamnatin Nijar ta ɗage zuwa ranar 13 ga watan na Satumba saboda wasu dalilai da suka shafi shirye-shirye. To sai dai ba dukkanin ɗaliban jami'o'in Nijar ba ne suka koma fagen karatun a ranar 13 ga watan Satumba, kamar yadda za a ji ƙarin bayani a cikin wannan rahoto na Tamar Abari daga Damagaram.
Dr. Abba Malam Bukar shine magatakarda na Jami'ar ta Damagaram, ya tabbatar da komawa makaranta a Jami'ar ta Damagaram.
To alhamdulillah yau kaman yadda wasiƙan minista Sanusi Pelor ya turo muna ya sanya 14 da wannan wata na Satumba kenan za a fara aiki na jami'a, karatu a jami'a. Yanzu duka dai wundune ya kamata a ce shi kurzai ya kamata ce yana karatu. Yanzu kuka ga zata ya kuka gani kun ga kawo da karatun kamar yadda aka tsara shi. Yanzu a jami'a in an yi program, an yi program ba za ta yau rantsare ba a kuru kamar a zo a koma a'a kawai da an yi program kawai karatu za a fara.
Sai dai a nasu waje jami'ar Abdulmumini Jofo ta Yamai sun fara wannan komawa karatu ne da yajin aiki. Kamar yadda Ahmadu Hammani Mokhtar, magatakarda na uwar kungiyar ɗaliban ta ƙasa, ya bayyana mana dalilan su.
Makarantun na jami'a na jami'o'in wasu sun koma da cewa cikin su ba su koma ba saboda kun san an sai an ba da hutu na wata guda, hutun da aka daga aka kara kwana 12 da yau kwana 13 ba ka koma, amma kun san ana tsayiya in za a sai hutu akwai nisoshin da ake bada guda ke samun ɗaliban su da su kuma wanda wa kara ba su wannan mutocin na manya-manya bis ba samu aka samu su da wuri ba. Mutajen ka ɗauka a kone za su tawatata daga Damagaram wanda a jiya dai wasu sun tafi da su ba sai ayoyi kamar su kenan. Shi ya sa muka ci ba mu yarda saboda su malaman makarantu sai duka da suka ce su shirye suke su koma. Bai mun
bayan da na zagaya jami'ar ta da magara na samu tuni wasu dalibai suna cikin aji suna daukan karatu ga ma yadda wasu su suka mini bayani
Zainab Azu Alisuna na eh an fara karatu
kan malaman ku sun zo
malamai duk sun zo wanda busu da kurde ne hakan ga tana yi wasi gobe sun zuhara
Ashiru Yakuba dalibi a jami'ar da magara ina karatu a fannin yanayin shi huda kasa matakin digiri na biyu mu da gaskiya a namu bangaren mun kammala namu karatu muna da jiran sakamako ne a halin yanzu
a ƙarshe na nemi jin ta bakin hukumomin ilimi sai dai abin ya ci tura Tamara Abari muryar Amurka daga damagara a jamhuriyar Niger
to karfa shafa muna kawo muku wannan shiri na musamman ne daga nan ocean muryar Amurka dake binnin yamai yanzu kuma lokaci ne da Mahmud Ibrahim Kori zai gabatar da shirin ƴan ƙasa da hukuma
dan kasa da hukuma
mulkin kai ba san kai ne ba ba ni ke kafa a ci dadi ba ba alkawarorin kariya ba inda ma su irin wannan a gaba yankin bai tsina na komai ba sai an manta da su zalimi
masu saurari assalamu alaikum barka da saduwa da ku ta cikin shirin ƴan ƙasa da hukuma da ni Mahmud Ibrahim Kari zan gabatar
sai dai muna da dan wani fili ke dade ana zuwa ana karantar da yaran mu ABCD malaman ma wani lokaci su zo wani lokaci ba su zo ba akwai hakkin talaka gare su
mutum ya tashi zai je zabe daga karfe 8 yana gurin zabe zai zabi wanda zai mishi aiki amma ganin sa ma ba zai sake dawowa ba menene yake mana haka
to ni Sardauna Jawro kawo da kohi ina roƙon su hankalin su ya koma akan mu su yi mana alheri kafin shekarun da ya rage nan
coronavirus ko kuma mu ce lockdown da ya faru tun kwanakin baya ya dan kawo mana tsaiko wajen aiwatar da ayyukan mu na budget
masu rarre mazauna yadda kohi kenan wani gari a yankin karamar hukumar Yola ta Kudu a jihar Adamawa a arewa maso gabacin Najeriya da suke kokawa tare da bibiyar haƙƙin su na ababen more rayuwa a hannun mahukuntan jihar a dakace mu
harkan ba ya zan kurra daga lokacin nan ne zai fara amfanin kansa yana cikura ya bido haƙƙin sa ya tattara ko ji ko ke na samura ya zamanto da ne mai himma bisa sabgar kyauta ta al'umma kan an haka ba sauran amma talaka ba wani mai rama ba sace zama
madalla masu ware samar da ilimi da kiwon lafiya da ruwa mai tsafta har ma da hasken lantarki na daga cikin haƙoƙin 'yan Najeriya da ya rataya a wuyan hukumomi a matakai daban-daban kamar yadda yake kunshe a cikin kundin tsarin mulki da sauran dokoki na ƙasar baya ga haka waɗannan muhimman ababe na cikin ƙudurorin nan guda 17 da ke kunshe a daftarin cigaban muradin ƙarni na Majalisar Ɗinkin Duniya wato SDGs a takaice kuma Najeriya na cikin ƙasashe 193 da suka rattabawa hannu a shekara ta 2015 tare da alƙawarin aiwatar da su gwargwadon hali da nufin inganta rayuwar al'ummominsu manufar ita ce ya zama daga waccan shekara ta 2015 zuwa 2030 dukkanin al'ummomi da ke sassan duniya su tsira daga yunwa da fatara da cutuka ta hanyar samun ingantaccen kiwon lafiya da ilimi da sana'a da muhalli da dai sauransu da alama akwai jan aiki a gaban mahukunta a kasashe masu tasowa irin su Najeriya game da waɗannan haƙoƙi na jama'a la'akari da ƙalubalen ababen more rayuwa da mazauna garuruwa da ƙauyuka har ma da biranen ƙasar ke fuskanta Yalda Kohe wani gari ne mai dimbin jama'a mai kimanin nisan kilomita 3 daga birnin Yola fadar gwamnatin jihar Adamawa wanda ke kan hanyar zuwa Jalingo kuma mazauna garin sun ce sun dade suna kuka game da rashin ababen da za su inganta rayuwarsu ta fuskar kiwon lafiya da ilimi da kuma sha'anin lantarki
sunana Inuwa Umar Yalda Kohe Yola South Local Government Adamawa State
na ga transformer a wannan ayyanki naku a transformer na aiki ne
tunda aka aje shi yana zaune a nan shekaransa akalla ya kai 20
to mallam Inuwa transformer ya shekara 20 yana ajiye kuma babu wani magana a kansa
babu kowa dai ya zo yi magana sai magana yi bararana ya tafi
to kuma kuna da kansila
akwai kansila
ya san da wannan transformer
right
to kuma kuna da dan majalisa
yana muna da shi
to yanzu wani kira kake da shi ga al'umma musamman shugabanni
shugabanni su yi hakuri su san fatalaka suna duguna ganin su su san kuma talaka yana gargashin su su san fatalaka akwai hakkin talaka gare su su yi taimako su yi wa talaka aiki su zo su samu talaka talaka da yana mutun ya tashi zai je zabe daga karfe 8 yana gurin zabe zai zabi wanda zai miki aiki ya zabe shi ya zo ya je ya zauna kujera maganin sa ma ba zai sake dawowa ba menene yake mana haka menene ya zama haka ai ta wahala a zabe ka diga baya zuwa ma ba za ta zo ba kuma an ba ka am haka talaka kam ya ba ka hakin sa saura ka mai da mishi
to amma mallan yana idan yan siyasa suka zo kuna sake fita zabe
to suna zuwa da mutanen mu ka san da dan gari akan shi gari sai su dauki wanda kuna jin kunyan sa sai su sake wani salo wallahi gwamnatin da ta shude ba ta yi kirki ba kaza 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 to kam gwamnati kam ita ce ne ai gwamnati kam mutun ne kudin ne kuma ka ai fada da dan uwanka ka sake dawowa sai ka ce mana a wai gwamnati ba ta yi ba a lokacin da suke zuwa wancan din kuma kana nan baka samu kujera ba an je an dawo a kai ka samu kujeran ka sai gwamnati da ta shude ba ta yi ba ba halaman ƙarya a ciki
sunana Adamu Abubakar gaskiya asibiti na gwamnati kam gaskiya ba mu da shi kaga shi sai an ci an zabe da zaran ka zabi mutum idan ya hau mulkin nan ta kansa yake yi da zaran ka je ka kawo mishi batun labarin da ya dauko alƙawarin da ya dauko zai fara cewa kai ne ma kana sa mishi adawa
a wannan ward naku kuna da ruwan sha
tsaftacce tsaftacce kan babu sai dai kawai muna da rijiyoyi
a wannan gunduma naku kuna da makaranta na gwamnati
gaskiya makaranta in dai na gwamnati ne kam sai dai muna da dan wani fili ke dade wanda aka kebe mana ana zuwa ana karantar da yaran mu ABCD gaskiya shine kawai malaman ma wasu wani lokaci su zo wani lokaci ba su zo ba to don Allah don Annabi ina roƙon su don Allah don Annabi su tuna da mu wannan fa amana ne
ban war garin Yeldu Kohe yayi ƙarin bayani kan halin da al'ummar sa suke ciki
sunana Sardauna Jaurukau matsayina ni mai angon Yeldu Kohe zabe kan ba wanda ya simu zabe gwamnati yanzu nan ma shi dole sa ma ya san mu dalilin ya tabbatar da mu masu zabe ne sosai garin mutanen kirkire
kuma duk da wannan halacci da kuka masa shi akwai halaccin da ya muku
ha to ba mu gani ba tukuna ne muna sauraron sa kan
shugaban karamar hukumar ku yana zagayo ku kwa
a babu
a shi ma ba ya zo
to kai dai zan ce babu tunda ban taba gani sa ba
to dan majalisa kuma
duka je duka ni kan ba abin da zan ci akan su amma sun san ni kam don sun san zaure na sun zo ba dai ba biyu ba
ko idan suka zo ne ma
a'a sosai kai sosai ma
ko ba sake zuwa zaure na
ba shakka wannan ka kowa ya ganni zai she sannu jawu amma bamu ga komai ba
to babu bari mu zo ga mulki na kusa da ku wato mulkin councilor
ka to bamu gani ba dai zamu she in na ce na gani ka ga nayi kari ai
wani kira kake da shi ga su gwamnati ganin halin da kuke ciki
to ni Sardauna Jaurukau Yeldu Kohe ina roƙon su hankalin su ya koma akan mu su yi mana alheri kafin shekarun da ya rage nan
Madiba Sardauna Jaurukau kenan mai unguwar garin Yeldu Kohe na yankin karamar hukumar Yola ta Kudu a jihar Adamawan Najeriya
kan koka bar talakawanka a cikin yunwa da zaman bukka koyawan maula ko sadaka ka sani har yanzu suna sadaka kowa ya gani zai zage ka lallai ne zurfafa hannunka a cikin ramin aljihunka ka fitar da kuɗi kuma mai tsoka mankudai don aikin talaka kan kai wannan ba mai kinka.
To amma da abokin aiki Salisu Garba ya tuntuɓi kwamishinan raya karkara da cigaban al'umma na jihar ta Adamawa Alhaji Abdullahi Adamu Furambe game da wannan lamari sai ya ce
wannan gari da ke karamar hukumar Yola ta Kudu shi Yeldu Kohe naje garin da kaina ma naje na duba kuma daga aikin din nace musu kuma insha Allahu za mu iya kokarin mu a zo a hada su da wutan lantarki a wannan cikin al'umma din lockdown da ya faru tun kwanakin baya ya dan kawo mana tsaiko wajen aiwatar da ayyukan mu na budget kuma yanzu da nake maka magana muna ta iya kokarin mu ga cewa idan abubuwa sun farfado wannan wurin din Yeldu Kohe daga cikin gurare wanda zamu je mu tabbatar da cewa an musu ayyukan su
to wannan rubula a ɗaya bangaren kuma san sake korafi hanyukan hanyoyin sa na karkara wani shiri gwamnatin ku take da shi akan wannan
to in ka duba yanzu zuwon gwamnati Ahmadu Umar Fintiri mun yi aiki kilomita a karkara kawai mun aiki kilomita 347.6 kuma wannan yanki da kake fada akwai inda kake ce da shi gongoshi gaba da shi kadan bai ma kai kilomita ba mun yi aiki daga wurin har ya shiga can cikin kauye da kake da shi gongoshi din ai aikin hanya na karkara kuma an yi har ma gada mun yi a cikin wannan gari din kuma da izinin Allah wannan yanzu mun gama kasan aikin yanzu mun gama wannan fanni na wannan aiki din zamu shiga wani bangare kuma da kake da shi ra'am wato ram 3 kenan kamar yanda muka yi na farko da izinin Allah kuma idan muka sake zuwa duk kananan hukumomin nan zamu raba ayyuka a ciki duk inda muka ga cewa ku kansu yana da yawa kuma yana da ma'ana zamu tabbatar da cewa ayyukan da zamu zo mu zuba nan gaba an samu sauƙin rayuwa a ciki
wannan Rabi Abdullahi Adamu Fombe kenan commissioner raya karkara da cigaban al'umma na jihar Adamawa a Najeriya kuma da shine shirin ƴan ƙasa da hukuma ne ya kammala
duka da an so shi ya inganta kasa da karar da wadansu
sai makon gobe idan Allah ya kai mu a madadin abokan aiki musamman Salisu Garba Mahmud Ibrahim Kwali daga sashin Hausa na muryar Amurka ke cewa a huta lafiya wassalamu alaikum
lallai ne zulfafa hannunka a cikin ramin aljihunka ka fitar da kuɗi kuwa mai tsoka
to madalla yanzu kuma ga Suleiman Mumuni Barma dauke da sharhin jaridun Niger
zamu fara sharhin jaridun na wannan mako da jaridar Le Sahel wacce ta ruwaito cewa kungiyar sai da yawo ta baiwa jamhuriyar Niger ton sama da 7,000 na cimaka bayan da gwamnatin kasar ta buƙaci tallafi domin tunkarar matsalolin mutanen da matsalar tsaro ta tilastawa tashi daga matsugunan su da waɗanda ambaliyar ruwa ta shafa wani jami'in kungiyar mai kula da ayyukan noma da kare muhalli sai kusangare ne ya bayyana hakan bayan wata ganawa da Prime Minister Uhumud Muhammadu a birnin Yamai jaridar Niger Enter Ebdo ta ce yawan mutanen da suka kamu da masassarar cizon sauro a bana a Niger ya karu idan aka kwatanta da bara mutane miliyan 1,447,137 ne suka kamu daga watan Janairu zuwa ƙarshen watan Agustan 2021 cikin su an samu rasuwa 1,359 yayin da aka kiyasta mutane miliyan guda da 1,933 a barawar haka inda cutar ta kashe mutane 980 jaridar ta ce jihohin Tilaberi da Doso da Maradi da Damagaram ne suka fi fama da masassarar cizon sauro a bana inda abin ke shafar dubun dubatar yara kanana duk da kamfan rarraba magungunan rigakafin da aka shirya a watannin baya jaridar La Grève na cewa gwamnatin jamhuriyar Niger ta baiwa hukumar yaƙi da cin hanci halsiya cikakken hurumin shiga ayyukan tsare-tsaren kowace jarabawar da za a gudanar a nan gaba a ci gaba da neman hanyoyin magance satar jarabawa da yunkurin murɗa sakamako jaridar ta ce a can baya hukumar ta halsiya kan zuba ido ne akan jarabawar da aka shirya a bisa gayyata to amma lura da irin tabargazar da ke dabaibaye irin wannan aiki yasa gwamnatin Niger ta umarci daukacin daraktoci su haɗa kai da jami'an hukumar halsiya wajen tsarawa da gudanar da jarabawa a dukkan fannoni a nan gaba mukarkare da jaridar Levenement wacce ta bayyana cewa cibiyar ƴan jarida ta ƙasa wato Maison de la Presse ta buƙaci mahukunta su yi watsi da duk wani shirin gurfanar da ƴan jarida Musa Aksar da Samira Sabo waɗanda ake zargi da shafa kashin kaji ga hukumar yaƙi da fataucin miyagun ƙwayoyi bayan da suka wallafa labarin da wata jaridar ƙasar waje ta rubuta a bisa cewa wani ɓangare na tan 17 na tabar wiwi da hukumar ta kama ya koma hannun mai shi jaridar ta ce cibiyar ta ƴan jarida ta ce bai kamata ba a fake da dokar hukunta masu rubuce-rubuce a yanar gizo wajen hukunta ƴan jarida akan aikinsu domin yin hakan tamkar toye ƴancin aikin ƴan jarida ne a ƙasar demokaradiyya Suleiman Mumuni Barma muryar Amurka daga jamhuriyar Niger
to madalla da kuma haka muka kawo ƙarshen shirin namu na musamman wanda ya zo muku daga nan ofishin muryar Amurka da ke birnin Yamai a madadin dukkanin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka ni Yusuf Abdullahi nake ce da ku a kasance lafiya daga nan birnin Yamai.